Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Laraba 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai zayyana a gwamnatin jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi lalle marhaban da maido da ayyukan agajin abinci zuwa ga wasu dubban ƴan gudun hijira daga Syria da ke zaune akan iyakar kasar da Jordan a arewa maso gabashin kasar. Hakanan a yau Laraba, Japan da Korea ta Kudu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar da za su musayi musayar bayanan asiri da suka shafi ayyukan sojojin Korea ta Arewa.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun soja a Maiduguri ta yankewa wasu jami'an ta hukunci akan saba dokar aiki. Bayan haka za ku ji cewa shugabannin addini na ci gaba da jan hankali lan jama'a akan illar cin hanci da rashawa a Najeriya. Za kuma ku ji cewa an bude wani taro akan hanyoyin samar da wutar lantarki a birnin Lagos. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna dauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai ayyana gwamnatin jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya. Yar shekaru 44, Haley, wacce asalin iyayenta 'yan kasar India ne, tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnatin jihar ta North Carolina. Sai dai bata da kwarewa kan harkokin diplomasiya. Ita ce kuma ta farko da Mr. Trump ya zaba a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba. A cikin watannin farko da ake ta yakin neman zabe, Haley ta goyi bayan Senata Marco Rubio ne. Bayan kuma da ya janye daga takarar, sai ta koma goyon bayan Senata Ted Cruz na jihar Texas. Gabanin zaben a watan Nuwamba, Haley ta bayyana cewa bata da takamaiman zabi akan wanda zai shiga fadar White House idan shugaba Barack Obama ya kammala wa'adinsa a watan Janairu, amma ta ce za ta zabi Trump. Sai dai ta soki kudurinsa na haramtawa musulmai shiga Amurka, inda ta bayyana cewa wasu mutane suna tunanin idan suna yawan daga murya shine zai sa su yi fice. A lokacin Trump ya bayyana Haley a matsayin gwamna mai cike da rauni. Majalisar Dinkin Duniya ta yi lalle marhaban da maido da ayyukan agajin abinci zuwa ga wasu dubban ƴan gudun hijira daga Syria da ke zaune akan iyakar kasar da Jordan a arewa maso gabashin kasar. An dai katsewa waɗannan ƴan gudun hijira damar samun tallafin tun bayan da gwamnatin Jordan ta rufe kan iyakarta a watan Yuni, wato bayan wani harin ƙonar bakin wake da aka kai a sansanin ƴan gudun hijirar. Shugaban shirin ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya ce an raba kayan abinci a ranar Talata a yankin Rockburn a matsayin wani tsari da aka shata za a aiwatar da zai hada har da kiwon lafiya na tsawon makonni biyu. Wani kiyasi da ta yi, Majalisar Dinkin Duniya ta ce akwai akalla ƴan gudun hijira 85,000 da ke zaune a yankin. A dai shekarar da ta gabata, adadin ƴan gudun hijirar bai fi 12,200 ba. Da farko, kasar Jordan ta kasance wata mafaka ce ga ƴan gudun hijirar Syria da ke kokarin gujewa yakin basasan kasar, wanda ya barke a watan Maris din shekarar 2011, inda kasar mai yawan jama'a miliyan 8 ta karbi ƴan gudun hijira sama da 650,000. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau Laraba, Japan da Korea ta Kudu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya da za su yi musayar bayanan sirri da suka shafi ayyukan sojojin Korea ta Arewa, ciki har da shirin nukiliya a kasar. Ma'aikatar tsaron Korea ta Kudu ta ce yarjejeniyar za ta taimaka wajen taka burki ga shirin Korea ta Arewa akan nukiliya da makamai masu linzami. Ma'aikatar ta faɗa a wani bayani da ta bayar a rubuce cewa tunda yanzu za mu iya amfani da ƙarfin tara bayanan sirri da Japan take da shi, za mu iya tunkarar barazanar nukiliya da makamai masu linzami daga Korea ta Arewa, kuma hakan zai bunƙasa muradinmu ta fuskar tsaro. Yarjejeniyar za ta baiwa Korea ta Kudu da Japan damar musayar bayanai kai tsaye a maimakon bi ta hannun Amurka kamar yadda aka yi a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka ƙulla a shekara ta 2014. Sabuwar yarjejeniyar ta jawo adawa daga jam'iyyun hamayyar ƙasar, ciki har da waɗanda suke son shugabar ƙasar Park Geun-hye ta sauka daga kan mulki. China, babbar ƙawar Koriya ta Arewa, ta soke lamirin wannan yarjejeniya, inda take cewa yarjejeniyar za ta jawo rashin daidaituwa a yankin. Mai magana da yawun ministan harkokin waje wajen China, Geng Shun, ya ce ƙasashen da suke da muhimmanci sun maida hankali akan yakin cacen baki, sannan sun ƙara haɓaka fasahar sojojinsu, wanda hakan zai baiwa 'yan adawa damar yin gaba da gaba a yankin na Koriya. Ɗaliban jami'o'i a Kenya, abubuwan da suke koya sun wuce maganar karatu da lokutan jarrabawa da kuma karatun dare. Wasu shugabanni a jami'o'i sun yi zaman ganawa a Nairobi a wannan satin domin tattaunawa akan batutuwa da suka shafi ɗaliban, ciki har da tashe-tashen hankula, manyan laifuffuka da kuma wankin kai da kuma tsauraran ra'ayi. Linda Oshel, shugabar kwamitin haɗa kai da kuma gudanarwa ta ƙasa, ta yi magana da shugabannin ɗalibai wajen su 60 na jami'o'i daga kewayen Kenya, jami'ar Nairobi a yau Laraba, domin tattaunawa akan abubuwan da suka shafi ɗalibai a kwaleji. Juyi ƙwaƙwalwa da kuma mummunan tashin hankalin matasa da kuma tsauraran ra'ayi su ne abubuwa masu muhimmanci da aka tattauna a kai. Oshel ta ce, wankin kai ba wai yana faruwa ne daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su Al-Shabaab da Daesh ne kaɗai ba. 'Yan siyasa da sauransu suna zuga matasa su aikata ta'addanci akan sauran ƙabilu da ba sa tare da su domin cimma burinsu a siyasa, musamman a yayin da ake gudanar da zaɓe. An sanya ranar zaɓe a ƙasar Kenya a watan Agusta ta shekarar 2017. A Cambodia kuwa, wata kotu ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ke goyon baya ta amince da hukuncin da aka yanke wa biyu daga cikin tsofaffin shugabannin Khmer Rouge na ɗaurin rai da rai sakamakon wasu laifuffukan cin zarafin bil'adama. Hiu Samphan, tsohon shugaban ƙasa da kuma Nguyen Chi, mataimakinsa mai ba da umarni ga shugaban Khmer Rouge, Pol Pot, tun asali an yanke musu hukunci a shekarar 2014 a sakamakon hannu da aka same su da shi a kisan ƙari dangi da kuma ɓatar da mutane game da matsin lambar siyasa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne kotun soja ta musamman da aka kafa a garin Maiduguri ta yanke hukunci akan wasu jami'an soja guda hudu kan wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban a lokacin da suke bakin daga da 'yan Boko Haram. Za ku ji ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda a cikin wannan rahoton.
An da yanke hukuncin farko ne dai ga wani jami'in soja da ke da shekaru 13 a aikin soja da kuma kirke da mukamin meja da ake kira Muhammad Usman Iyam, da zai shafe watanni 18 ba tare da matsawa daga mukaminsa na mejo ba, wanda kuma aka zarga aka kuma tabbatar masa da laifinsa cewa ya gudu ne daga wani ƙauye da ake kira Takwambari a ƙaramar hukumar Goza lokacin da suke yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da izinin manyansa ba, ya koma wani garin na daban. Ta haka shugaban wannan kotu na musamman, wato Brigadier General Olusegun Adeniyi, ya tabbatar masa da wannan hukuncin.
This court has also considered the need to ensure the maintenance of discipline, especially as our counter-terrorism and counter-insurgency war fighting continues.
Yace wannan kotun za ta yi kokarin ganin cewa ta kawo da'a a cikin aikin soja, musamman ma a cikin wannan yanayi da muke ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda. Don haka wannan kotu ta yanke maka hukuncin watanni 18 a matsayinka na mukamin mejo, wato ma'ana shi ne ba zai samu wani ƙarin girma ba har na tsawon watanni 18 masu zuwa nan gaba, inda zai ci gaba da kasancewa a matsayinsa na mejo. Haka kotun ta kuma yanke ma wani mai mukamin mejo ɗin da ake kira Muhammad Ladi Bello shekaru 2 sakamakon laifin da ake zargin cewa ya aikata, da kuma kotun ta tabbatar da cewa shine ke kulawa da tankunan yaki lokacin da suke gudanar da yaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram a ƙauyen da ake kira Takwambare, wanda ya janye tankunan yakin nasa ya koma garin Bita, duk da cewa bai samu amincewar yin haka daga wajen shugabanninsa ba, amma ya kunnan ƙashi ya kuma janye daga inda aka aje shi ba tare da wani barazanar hari daga wajen abokan gaba ba, wanda hakan kotun ta ce shi ma zai kwashe shekaru 2 a matsayinsa na mejo ba tare da an ƙara masa wani girma ba. Haka zalika kotun ta kuma yanke ma wani shekaru 2 mai mukamin captain da ake kira Elijah Dalladi Lecci sakamakon janye wasu motocin yaƙi da yayi daga garin Takwambarin zuwa garin Bita, wanda aka ce zai kwashe tsawon shekaru 2 ba tare da samun wani girma ba, zai kasance dai a matsayinsa na captain. A zaman nan jiya ne kotun ta kuma sake yanke ma wani kotun soja da ake kira McDonald Chukuma watanni 18 a gidan yari sakamakon samun wasu alsashe da aka yi a wurinsa har guda 89 a cikin Jakarta a wata tashar mota da ake kira tashar Kano, wanda aka ce ya kamata ya mika su ne, amma bai hakan ba. Dan haka kotun ta yanke masa wannan hukunci. Shugaban kotun da ake kira president, wato Brigadier General Adeniyi, ya shaidawa wanda ake zargin cewa kasancewa da alsashe 89 a jakanka, wanda kuma ka amince a cikin bayanan da ka bayar, har kuma ka shigo da su Maiduguri, baka kuma mika su ga hukumar sojan ba, da ma bindigarka, wannan ka san ba daidai bane. Dan haka wannan kotu ta yanke maka watanni 18 a gidan yari, amma kuma da amincewan headquarters na dunnan sojan kasar. Tun da farko dai sai da lawyer da ke kare waɗannan sojoji, wato Barrister Shaibu Isa, ya danna neman afuwa ga waɗannan mutane da aka yanke wa hukuncin, na cewa ya kamata kotun ta duba irin halin da waɗannan mutanen suke ciki, kasancewa mutane ne masu iyalai kuma sun sadaukar da rayukansu ne wajen bautawa ƙasar nan. Dan haka ya kamata kotun ta sassauta hukuncin da za ta aiwatar a kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar, ƙungiyoyin addinai su ma ba a bar su a baya ba, sun dukufa wajen ci gaba da faɗakar da jama'a illar cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma. Ga ƙarin bayani daga Mustafa Nasiru Batsari.
Dukkanin malaman addinan guda biyu dai sun yi imanin cewa za su iya bada gagarumar gudunmuwa ta yadda za a samu nasarar kawar da cin hancin da ke kawo cikas wajen kawo ababen cigaban jama'a a tsakanin al'ummar ƙasa. Rabaran Musa Dada mataimaki ne na musamman ga shugaban ƙungiyar Kristoci reshen arewacin Najeriya ga abin da yake cewa,
cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah baya so. Sata Allah ya ce baya so. So waɗannan abubuwan tun da Musa ne baya so, muna kwesuwa kai, muna wa'aza kai, in haka ga wani ya shiga cikin halin yin wannan ba yana yi don bai sani ba.
Sheikh Abdullahi Balalau da ke matsayin shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya ya ce mai da hankali wajen bayyana wa talakawa illar cin hancin zai yi tasiri ga shugabannin.
Dukansu talakawan in suka gane illan wannan abu, daga cikin masu irin wayannan ayyukan ko ya zo neman alfarma a wurinsu ba su iya mishi. To sannan masu ɗiban cin hanci da rashawan nan ƙarshe za su zo wurinsu neman alfarma. A sai kenan idan suka zo lokacin za su soma musu bayani irin dukiyar da ka mallaka ta ina ka samu.
Ko baya ga shugabannin siyasa da ma'aikatan gwamnati, akwai matsalar cin hanci ko karɓar na guru da ake zargin ta yi katutu a tsakanin 'yan sanda. Shugaban 'yan agajin Izala a Najeriya Injiniya Mustapha Imam ya ce suna ƙoƙarin faɗakar da 'yan sandan.
'Yan sandan nan dai akwai musulmi, 'yan sandan nan dai akwai kirista. Waɗanda muke iya magana da su abokan aiki muna jawo hankalinsu. Yanzu wane naira 20 naira 50 ɗin da kuke karɓa a titi, wannan magani zai maka banda ƙarin masifa. Ba a taɓa arziki da kuɗin cin hanci ba.
To amma a nata gefen rundunar 'yan sandan ta ce a yanzu ta tashi tsaye haikan wajen yaƙi da masu ɓata sunan 'yan sandan ta wannan fuskar. Kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya bayyana.
Akwai wani bangaren wanda ake kira CRU, wanda kana iya kira, kana iya aika text message, kana iya kuma tura kowane irin saƙo ga wannan. Ko kwanakin baya akwai wani mataimakin commissioner da ya karɓi cin hanci kusan miliyan 2 wanda an kama shi ta wannan tsarin da shi IG ya kawo. Shi yanzu shi ma yana fuskantar kumci.
A yanzu dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya suna cewa akwai ci gaba a fannin yaƙi da cin hancin. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai a jihar Niger.
To zo in gaya maka, in gaya ma gavana, ba wanda yake hwaɗin cin hanci irinsa. Kwamishinoni mu duka hannu nan ya gaya mana, dukanmu ya ce kowa ya rike takardar da ya sa hannu ya aje, domin gobe ana iya tambaya.
A halin da ake ciki dai, ƙasashen duniya na ci gaba da zurawa gwamnatin Muhammadu Buhari idanu a ɓangaren yaƙi da cin hancin. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. An buɗe wani taron yini biyu a kan hanyoyin samar da wutar lantarki a Najeriya. Taron yana samun wakilcin kamfanonin cikin gida da na ƙetare. Najeriya dai ta kasance ƙasa mai fuskantar matsalar samar da wutar lantarki, abinda ke haifar da cikas wajen bunƙasa masana'antu. Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
taron da ma'aikatar samar da wutar lantarki na nahiyar Afirka mai suna West African Power Industry Convention ne ta shirya wannan taro da nufin gano bakin zaren warware matsalar hasken wutar lantarki a Najeriya da ma sauran kasashe na yammacin Afirka. A lokacin wannan taro dai kamfanoni da dama da suka fito daga kasashen nahiyar Turai da India da China sun baje kolin na'urori daban-daban na samar da wutar lantarki a ƙasa da kuma masana'antu. Abinda kuma wasu suka ce irin waɗannan na'urori su ne na zamani wanda ake buƙatar Najeriya ta mallaka domin samun hasken wutar lantarki ingantacce, abinda zai kai ga ciyar da ƙasar gaba. Malam Muhammad Kandi shine jami'in yaɗa labarai na hukumar samar da wutar lantarki shiyar jihar Kano, ɗaya daga cikin kamfanonin cikin gida a Najeriya da ke halartar wannan taro, kuma ya mun ƙarin haske game da makasudin taron da kuma hanyoyin warware matsalar wutar lantarki a Najeriya.
To wannan taron dai yadda wasu kamfanoni masu rarraba askin wutar lantarki a Najeriya suka zo nan, haka ne mu ma muka zo nan domin mu zauna da mutanen da kungiyoyi da suka zasu tattauna akan yadda za a inganta askin wutar lantarki a wannan kasar, fadin wannan kasar.
Ko yaushe gwamnati tana kullo da shirye-shirye na ganin cewa an samar da wannan wutar lantarki, shin wai meye matsala ne?
Waton matsalolin suna da yawa ne. Tun kafin kamfanin ta koma annon yan kasuwa akwai matsaloli da yawa ne, wayanda lallai sai an dan dau wani dan tsawon lokaci kafin a cimma wayannan matsalolin. Alal misali ka san akwai matsalolin mita, kostomomi da yawa ba su da mita tun lokacin NEPA aka, kuma yanzu na tun da kamfanin ta koma annon yan kasuwa ba abun da tafi muhimmanci kamar kowani customer ya samu mita. Wayannan mitocin yanzu nan ba irin da su da bane, na'urori ne wanda suka sabo na'urori ne aka amina mitocin nan sun zama prepaid meters, smart meters, wanda zai nuna hainin wutan da ka sha, to ya zama daidai da kudin da zaka biya.
Yanzu dai akasarin kasashen duniya daban-daban sun mai da hankali ne wajen amfani da hanyar samar da wutan lantarki ta na'urori da ba sa gurbata muhalli, abinda kuma wasu daga cikin waɗannan kamfanoni da ke halartar wannan taro suka baje kolin na'urorin. Monsieur Frederick Shive, babban jami'in kamfanin Vanguard ne, kamfanin da kuma ke aiki na samar da hasken wutar lantarki a kasashen Afirka daban-daban, ya mun ƙarin haske game da ayyukansu a Najeriya.
Well, we are here because we are the leader for wind energy in Nigeria, wind farm in the north of Nigeria, and now we are promoting all the type of projects, grid connected projects, combining renewable with thermal.
Yace muna aikin na samar da hasken wutar lantarki ta amfani da iska, musamman ma dai a arewacin Najeriya. Aikin da muke yi a nan Najeriya muna gura da shine a jihar Katsina. Fatan mahalarta wannan taro dai shine na ganin cewa kasashen duniya daban-daban musamman ma dai masu tasowa irin su Najeriya sun yi amfani da damar da suka samu na inganta harkokin wutar lantarki, abinda kuma zai ciyar da kasar gaba. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla, mun gode Babangida Jibril. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu ana yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba kawo muku tattaunawa wadda muke yi da mutanen da suka himmatu domin barin gida don zuwa wata uwa duniya saboda neman abin zaman gari. A cikin shirin da muka kammala, mun tattauna ne da wani dan Najeriya mazauni birnin Boston a jihar Massachusetts, Alhaji Garba Suleiman Karako Saminaka. Amma yau kuma muna tare da wani sabon bako ne dan asalin kasar Togo amma mazaunin birnin New York. Don haka barin babbakon ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Bashir Lumiu Ahmed.
To Bashir, tun yaushe ka zo nan Amurka?
Na zo nan ending 1990, beginning 1991.
tulka shi yau shekaru nawa kenan
da dai ba da shekara 20 ba
ran 20 da wani abu kenan
eh ware kuwa
tun daga lokacin nan kake zaune nan Amurka
eh tun wannan lokacin da nazo nan Amurka farko na zo na soma aiki dai ina taimakon wani dan uwa na which is abokina da lokacin da muke gida tare tailor ne wannan lokacin nan shi ya riga ni zuwa nan to zo wannan lokacin zuwan da nayi kan samu wani abin yi sai da na fara taimakon wannan in ya dinki sai ya samu ifacin daga nan akwai wani da suke tare da shi ya zo ya neman min aiki a gidan mai
gas station
a lokacin nan wannan gas station din suna Brooklyn
Mai
aiki gurin nan kaman wata biyu zuwa uku aka zo aka dora min bindiga aka
wai me faru
yara ne suka zo dan su yi zamba
to
suka dora min bindiga aka abinda ke hannunmu suka kwaci to har mun sha duka ma dai
ko ba ga kwaci abubuwan da ke hannunku
a karshen ta na kwan a hospital to bayan wannan da na koma gida da na zo na fara sai da sharwa ni da kaina
ka koma gida Togo kenan
nan
o da aka sallamo ka daga asibiti
da aka sallamo ni daga hospital
o tun sa'ilin da ka zo kenan baka koma Togo ba ka zuwa yanzu
na koma bayan shekara biyu dai a lokacin da nazo na fara sana'a ina sayar da kaya tufafin mata na yawo cikin New York ko ina to bayan lokacin da nake cika shekara biyu daidai na je gida na visiting gida na samu kaman wata shida a gida sa'annan na sake dawowa to tun wannan lokacin nan dai ina kai kawo har 1999 bayan da na komo aikin haji na zo na komo Amurka lokacin na zo na sa batun neman takarda gaba to Allah kuma ya ci da ni na samu takarda amma tun 2000 au 2001 ban je gida ba ban koma Africa ba sai 2005 bayan 2005 da shekara ɗaya kuma sai na kuma koma gida
duk tsawon wannan lokacin wacce sana'a kake yi ko me kake yi domin neman abin zaman gari
wannan hayaniyin da ya zo a garin nan 2011 sai garin ta nyamutse bayan garin ta nyamutse to sai na koma ga delivery to delivery ne nake tun 2001 har zuwa yau delivery nake yi
wane ne delivery
ina raba check ma'aikata check ma'aikata bayan check
shi yaya wannan aikin yake
aiki ne da yake waton mai gidan namu mu muna zuwa mu dauki kayan envelope ne wannan envelope kin da kunshi komi a ciki ba sai check albashin mutane
to
albashin mutane ne da muke raba musu muke kaiwa ma'aikata muke zuwa mu drop mu aje musu sai mu tafi su sai sai mu tafi
ma'aikatan gwamnati ne ko ma'aikata masu zaman kansu
na zaman kansu ne don da kwai hospital da kwai clinic da kwai kuma private dai abin da yan small business masu kananan dai harakoki
wace baku check din wake rubuta check din yana ba ku kuna kaiwa kash malam bashir ga lokaci mun halin nasa amma a cikin shirin mu na gaba ka faɗa muna wanda ke ba ku wannan check din da kuke rarrabawa masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda waɗannan check din da malam bashir ke rarrabawa suke fitowa yanzu a madadin bakon namu bashir lamiu ahmed dan asalin togo amma mazaunin new york da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da basa shi ta kare ga inji fulani. Raga babu basa shi.
To madalla mun gode Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Babaga na Ibrahim Zangon Daura a jihar Katsina. Yace salam VOA Hausa. Hakika bamu goyen bayan kudirin da gwamnatin babban bankin Najeriya ya gabatar wa gwamnatin kasar na karban haraji daga masu buga waya wanda zai samar wa kasar kudaden shiga har kimanin biliyan 100 a shekara. Ganin yadda shirin zai shafi talakawan kasar ne zalla. Da fatan gwamnati za ta watsi da wannan kudiri ta da lalubo waɗansu hanyoyin da suka dace wajen samun kudaden shiga da farfado da tattalin arzikin kasar ta. Daga mutawakkil Gambodoko dalibi a kwalejin Gumel yace hakika sa to kasa katsin da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da malaman jami'o'in kasar ba karamin koma baya ya haifar a ci gaban karatun dalibai da suke karkashin irin waɗannan makarantun ba. Da fatan bangarorin biyu za su sasanta da junansu don gudun durkushewa harkan ilimi a sakamakon yajin aikin nasu. Matakin biyan kudaden jarabawan Neco da WAEC da mai girma gwamna Atiku ya biya wa ɗaliban jihar Kebbi abin ayaba ne matuƙa gaya. Ya kamata ragowar gwamnonin Najeriya su yi koyi da mai girma gwamna Atiku Bagudu wajen biya wa ɗaliban jihohinsu irin waɗannan kuɗaɗe daga Aliyu Usman Takalafiya. Ina kira ga hukumomin tsaro a Najeriya da su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen sabon barazanar kashe-kashen rayuka a yankin jihar Zamfara da ma sauran sassan Najeriya baki ɗaya. In ji Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa. Salam VOA. Hakika kuntatawa ta da hana ficewa da gwamnatin Myanmar ko Burma ke yi wa musulman ƙasar wannan cin zarafi da da rashin sanin muhimmancin dan adam. Ya yawa da ƙarshe muke fatan ganin majalisar ɗinkin duniya za ta kai jiki a Myanmar domin ɗaukar matakin da ya dace ga masu hannu a cikin wannan aiki. Sako daga Mallam Ruwan Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya. Ba ci gaba da aikowa takardu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To jama'a kafin mu yi sallama da ku ga Nazir ya dawo da takaitattun labarai.
A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai ayyana gwamnar jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. Yar shekaru 44, Haley wacce take asalin iyayenta ‘yan kasar India ne, tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnar jihar ta North Carolina. Sai dai ba ta da ƙwarewa kan harkokin diplomasiya, ita ce kuma ta farko da Mr. Trump ya zaɓa a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi lalemar habin da maido da ayyukan agajin abinci zuwa ga wasu dubban 'yan gudun hijira daga Siriya da ke zaune a kan iyakar ƙasar da Jordan a arewa maso gabashin ƙasar. An dai katse waɗannan 'yan gudun hijira damar samun tallafin tun bayan da gwamnatin Jordan ta rufe kan iyakarta a watan Yuni, wato bayan wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a sansanin 'yan gudun hijirar. A yau Laraba, Japan da Koriya ta Kudu sun rataba hannu akan wata yarjejeniya da za su yi musayar bayanan sirri da suka shafi ayyukan sojojin Koriya ta Arewa, ciki har da shirin nukiliya a ƙasar.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za ku ji cewa hukumar shirya jarabawar shiga jami'a ta Najeriya da ake kira JAMB ta ce kashi 80 na ɗaliban da ke zana jarabawar neman shiga jami'a ba su da cancanta. Shin to koya ake yi suke shiga jami'ar? Yau abin da muke so mu ji daga gare ku kenan, sai a kira a bayyana ra'ayi. A madadin Nazir Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Basco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.